Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60-25-16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen radio FM na VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da darul FM a Ghana kuma ana iya kama mu alfa radio da ke kuma sikai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Litinin 16 ga watan Disamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da ke tafa da mu ga karin labaran.
A wannan makon ne ake sa ran cewa kwamitin bincike da ke duba yuwar tsige shugaba Donald Trump za ta duba yuwar tsige shi. Hukumomin sojin Amurka a yau Litinin sun sanar da cewa ba su da niyyar janye dakarunsu daga kasar Afghanistan.
To kadan labaran kenan. To za a ji cewa shugaban jamhuriyar Niger ya gargadi masu cewa sojojin kasashen yamma su bar yankin Sahel.
Shugaba Isuhu a wannan taro ya bayyana cewa sukar lamirin masu tallafawa kasashen Sahel a yakin da suka kaddamar da 'yan ta'adda tamkar yada manufofin kungiyoyin ta'addanci ne da gangan ko cikin rashin sani.
To ko me nene majalisar dattawan Najeriya ta sani game da kasafin kudin shekara ta 2020 da kuma sauran batutuwan kasar?
Insha Allahu labarin da ke zuwa mun shine shugaban kasa Muhammadu Buhari zai sa hannu a wannan kasafin kudi gobe Talata.
A kasar Ghana kuma hukumar zaben kasar ce ta ce ta kintsa tsaf don gudanar da zaben kananan hukumomi da na gundumomi a gobe. Kamar rukowace ranar Litinin Yusuf Harande na tafa da shirin nan nasa na ilimi garkuwar dan adam. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da yammaci ga cikakkun labaran duniya. Yayin da ake sa ran cewa a cikin wannan makon ne majalisar wakilan Amurka za ta tsige shugaba Donald Trump. Wani kusa a jam'iyyar Democrats kuma dan majalisar dattawan kasar ya buƙaci 'yan kwamitin binciken yiwuwar tsige shugaban da su saurari bahasan wasu kusoshin gwamnati hudu. A cikin wasiƙar da ya rubuta shugaban masu rinjayen majalisar Mitch McConnell a jiya Lahadi, shugaban marasa rinjaye Chuck Schumer ya buƙaci kwamitin ya gayyato muƙaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney da babban hadiminsa Robert Blair. Da tsohon mai ba da shawara kan tsaron kasa John Bolton da kuma wani mai aiki a ofishin kasafin kudade Michael Duffy. Ko da yake Schumer ya lura da duk da cewa kwamitin ya buƙaci waɗannan mutanen hudun su bayyana a gabansa dukkanin su sun yi biris da shi. Hukumomin sojin Amurka a yau Litinin sun sanar da muryar Amurka cewa ba su samu wani umarni na ya nemi wato da ya nemi a rage dakarun kasar da ke Afghanistan ba. Kana har yanzu 100% alƙawarin haɗin gwiwar da ke tsakanin su da hukumomin Afghanistan na tabbatar da tsaro na nan daram da kam. Ko da yake hukumomin Afghanistan sun tabbatar wa muryar Amurka cewa Amurka na shirin janye dubban dakarunta daga ƙasar kuma sun dage kan cewa wannan mataki da za a ɗauka sakamakon yarjejeniyar da ɓangarorin biyu suka ƙulla ne. A ranar Asabar ne ko kafofin yaɗa labaran Amurka suka ba da rahoton cewa gwamnatin Trump na shirin bada sanarwar janye kimanin dakarunta 4,000 daga Afghanistan cikin makon nan. A yau Litinin ne hukumomin sin suka buƙaci Amurka da ta gyara kuskuren da ta yi na korar wasu jami'anta daga ƙasar. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen sin Geng Shuang ya ce zargin da Amurka ta yi wa jami'an ya saba da gaskiyar abin da ya faru. Yana mai cewa akwai buƙatar da ke akwai na ganin Amurka ta kare haƙoƙin jami'an diplomasiya. Geng ya bayyana haka ne a lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai game da tambayar da suka masa akan wani rahoto da jaridar New York Times ta wallafa wanda ke nuni da cewa Amurka ta kori wasu jami'an sin su biyu cikin sirri bayan da suka kuskuri wani sansanin sojin ƙasar da ke jihar Virginia yayin da suke tuki. Rahoton ya ƙara da cewa ɗaya daga cikin mutanen wanda jami'in tattara bayanan sirri ne ya ce bai fahimci umarnin da aka kafa a wani allo da ke wurin ba ne wanda ya nemi masu ababen hawa da su juya. sai dai Amurka ta yi watsi da wannan bayani inda ta ce sun je leken asiri ne a sansanin sojin nata kamar yadda rahoton na Times ya nuna. To masu sauraro kada a sha'afa, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi a Delhi, babban birnin India, wata zanga-zangar nuna kin jinin wani kudurin dokar zama ɗan ƙasa ta koma ta tashin hankali. Bayan da 'yan sanda suka kutsa harabar wata jami'a kuma suka baɗe ɗalibai da ke zanga-zanga da barkonun tsohuwa. Ɗaliban jami'ar Jami'a Milliya Islamiyya sun ce 'yan sanda sun yi ta harba musu barkonun tsohuwa a cikin ɗakin karatu na laburare kuma suna ta ɗirkawa ɗalibai na jaki da kulake kafin daga bisani kuma suka rufe kofofin jami'ar. Kimanin ɗalibai 12 ne a yanzu haka suke kwance a asibitin Delhi. Sai dai mataimakin kwamishinan 'yan sandan birnin Chinmoy Biswal ya ɗora laifi akan ɗaliban da suka shirya zanga-zangar.
If it was a peaceful mob, it would have peacefully dispersed also. But it did not, and it has caused damage to public property. It has caused.
Sai dai a wata yace da a ce zanga-zangar lumana ce da sun kammala ta lami lafiya, amma akasin hakan aka samu tare da barnata dukiyoyi. Sai dai a wata sanarwar da suka sanya hannu, ɗaliban sun ce zanga-zangar ta lumana ce inda suka ɗora laifin rikicin akan mutanen da suka shigo daga waje. Daga ƙarshe, ƙungiyar Amnesty International ta ce hukumomi a Iran na ci gaba da mummunar yakin danniya biyo bayan zanga-zangar da aka gudanar a duk faɗin ƙasar wanda ya yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane 304. A wata sanarwar da hukumar ta fitar a yau Litinin, ƙungiyar mai kare haƙƙin bil'adama wacce ke da headquarter a birnin London ta ce hukumomin ƙasar suna kame na mugunta inda suke damƙe dubban masu zanga-zanga, 'yan jarida, 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da ɗalibai da nufin hana su ƙalubalantar mulkin kama ƙarya da Iran ke yi. A tsakiyar watan Nuwamba ne zanga-zangar ta ɓarke bayan da gwamnati ta bayyana ƙarin farashin mai a daidai lokacin da ake fama da raɗaɗin takunkumin da Amurka ta ɗora wa ƙasar.
Aisha Mu'az aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, shugaba Isuhu Muhammadu na Nijar ya yi gargaɗi kan kiraye-kirayen sojojin ƙasashen yamma su bar yankin Sahel. 'Yan ƙasar ku sun ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan wannan batun. Salabar ma gare ka.
Ceux qui s'attaquent à nos alliances, ceux qui veulent le défaire.
Shugaba Isuhu a wannan taro ya bayyana cewa sukar lamirin masu tallafawa kasashen Sahel a yakin da suka kaddamar da 'yan ta'adda tamkar yada manufofin kungiyoyin ta'addanci ne da gangan ko cikin rashin sani.
À trouver des relais au sein des populations pour dénoncer la présence des troupes alliées à nos côtés.
To sai dai tuni masu amfani da kafafen sada zumunta suka yi wa furitin na shugaban kasar Nijar ta domin adananin su bai dace irin waɗannan kalamai suna fitowa daga bakin wani mai rike da mukami makamancin nasa ba. Shugaban jam'iyyar MDN ta 'yan adawa Annabo Sumaila na da irin wannan ra'ayi.
A matsayin shi na shugaban kasa ko mai kula da harkar tsaro cikin kasa, in matsala ta sabu cikin kasa, hutowa kake ka hodi kace gashi abubuwan da aka yi kakkace a mutanen ba su rushewa. Yanzu din mutanen da ake kashe nan, eh talaka ne ake kashe. Ba su ake kashe ba. In kalle gashi hanyar gidan shi ba tsauri aka sa.
Matsin lambar da 'ya'yan kasashen yankin Sahel ke yi wa kasar Faransa a 'yan kwanakin nan dan ganin ta kwashe sojojinta daga wannan yanki, wani yunkuri ne da za a iya cewa ya haifar da bambancin ra'ayi a tsakanin hukumomi da talakawan su. Kalla Hankurau shine ministan harkokin wajen Nijar.
Mu mun ka kirawo su, mun ka ce su zo su kama don mun san yaki da terrorist ba karamin aiki bane. Kudi ba abin da an kai siri da Iraq.
A ra'ayin Abdul Alhaji Idina, kungiyar kare haƙƙin jama'a ta FSCN, Kalaman shugaba Isuhu akan masu sukar Faransa wani abu ne da aka yi da nufin faranta ran Emmanuel Macron, wanne a makon jiya ya nuna fusata akan yadda aka dora wa kasarsa abin da ya kira tsana a yankin Sahel.
Shi wannan shugaban na Faransa ya dan huto ya musu hurjun musa sai rikice, kuma su yanzu suna nema su ma kasashen su hurjun musa. Iko na yan kasa ne, Allah daga su ne yake bi ya ba wanda ya so iko. In baka iya ka shurare su, in baka iya ka ba abin da suke so, to baka iya musu hujjun musa.
Harin da ya lakume rayukan gwamnatin sojoji a makon jiya a barkin sojan Inates akan iyakar Nijar da Mali, shine ya sake farfado da muhawara game da rawar da Faransa ke takawa a yaki da yan ta'adda, ganin yadda rundunar sojan Barkan ke baiwa yan tawaye kariya a karkarar Kidal. To amma Adamu Manzo, wani kusa a jam'iyyar PNDS mai mulkin Nijar, na kira a daina kar da zoman kurege.
Akwai wa'anda suke cewa su Jean Horace din ta United, komandan ya hana musu shiga, an kiraye shi daga nan an ce basu wannan ƙarya ce yake, babu gaskiya ko ɗaya a cikin shi, ana ta rudani ana ta sawa. Kwanaki ta akai anan difa jiragen Horace sun yi bombarde wani sansani na sojojin ƙasar, alhari ƙarya ce. Kenan mutane su yi hankali, su yi taka tsantsan da abubuwan da yake faruwa.
A jiya Lahadi, jami'an tsaro sun tarwatsa wata zanga-zangar da matasa suka shirya a nan Yamai da zumar tursasa shugabannin Jason Sahel da ke taro su kori sojan Faransa daga wannan yanki, sakamakon rashin gamsuwa da gudunmuwar da kasar ke cewa tana bayarwa a yaƙi da ƴan ta'adda. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To gaida Barma da wannan rahoton da ya biyo bayan taron G5 na yankin Sahel. To a yayin da ake ta cece kuce kan kasafin kuɗin shekara ta 2020 na Najeriya da wasu batutuwan kuma, Madina Dauda ta tuntuɓi shugaban majalisar dattawan ƙasar, wato Ahmad Ibrahim Lawan, wanda ta fara da tambayarsa kamar haka.
A wani matsayi ake ne akan batun kasafin kuɗin nan a yanzu na shekara mai zuwa? Na samu labarin kun gama aiki akan wannan kasafin kuɗi.
Alhamdulillahi, insha Allahu, labarin da ke zuwa min shine shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai sa hannu a wannan kasafin kuɗi gobe Talata. Wannan kenan ya nuna aikin nan mun yi shi tare da bangaren zartaswa, mun kammala shi, kowa kuma ya ji daɗin aikin da aka yi, kuma za a fara aiwatar da wannan kasafin kuɗi daga watan Janairu na baɗi. Wannan ya saba da yadda ake yi a baya, wadda kafin ma a kammala aikin sai an kai tsakiyar shekara, wani lokaci watan Mayu, wani lokaci watan June, ko kuma dai makamancin wannan. To muna ga wannan zai taimaka ƙasar nan, musamman tattalin arziki, kuma insha Allahu zai sa mu samu dan sauki wurin kasuwanci, saboda duk abin da gwamnati ta sa hannu na kasafin kuɗi zai taimaka irin kasuwanci da mutane suke ciki. Haka nan kuma abin da muka yi kokarin mu shine mu ga yan Najeriya ta hanyoyin ku yan jarida irin abubuwa da muke aiki akai a majalisa. Banda shi kasafin kuɗi mun yi abubuwa da yawa, kuma alƙawura ne muka yi, baɗi kuma insha Allahu za mu dora. Baɗi akwai abin nan doka da ake kira Petroleum Industry Bill PIB, wanda ke muhimmi ne, doka ne wanda tun 2007 ake kokarin a yi shi an gagara. To muna son Allah da a cikin shekarar baɗi, kafin shekarar ta ƙare, mu gama aiki a kansa, kuma mai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya rataba hannu yadda fannin wato man fetur da ke ake abin nan da shi a ƙasar nan, mu samu kuɗi rara wanda zai dinga taimaka mana a ayyukan raya ƙasa.
Kwanaki kun ce a rage shingaye tituna, to wani mataki kuke ɗauka wajen tabbatar da an haɓaka harkar tsaron nan?
Shine su jami'an tsaro na ciki, wato masu farar riga, yan internal security ko kuma SSS, su muke ƙoƙarin su haɓaka aikinsu, mu ba su irin kuɗi su sayi abubuwa na aiki, wato na'urori wadda za su dinga sanar da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro a cikin lokaci. Ba wai dole bane sai an datsa hanya, sai a datsa hanyar wani lokaci akan hanyar ma ake yi, amma idan aka ji labarin ga abin da zai faru wuri kaza, kaga sai a kira 'yan sanda su je wannan wurin. To haka dai muke fatan ayi.
To wannan jituwa da ke faruwa tsakanin wannan majalisa ta tara da bangaren gwamnati ya sa har ake ganin kaman kun zama 'yan ƙanshin shata, yaya matsayin ku yake ne game da wannan?
Me aka kawo wanda baya da amfani ga 'yan Najeriya wanda muka aiwatar? A gaya mana shi, kasafin kuɗin ne kar a yi, ko kuma a gyara hanyoyin da za a samu kuɗin shiga a taimaka a yi aikin raya ƙasa ne kar a yi don baya da kyau, ko kuma a mutanen da ake turowa a tantance su, ko ministoci da aka tantance ne kar mu tantance. Abinda za a yi mana hukunci a kai shine abinda muka aiwatar, ba abinda wani yake tunanin muna. Duk yayin da aka kawo wani abu wanda zai kyautata rayuwar 'yan Najeriya za mu yi shi. In ku abinda zai kawo matsala ne ga rayuwar 'yan Najeriya za mu kuwa mu ce wannan abin bai dace a yi shi ba. Bas.
To a gaida Madina da wannan rahoto wato na hira da shugaban majalisar dattawan Najeriya kan batutuwa daban-daban. Daga Najeriya kuma bari mu kada kasar Ghana, inda ake shirin zaben kananan hukumomi da na gundumomi gobe, kuma hukumar zaben kasar ta ce ta shirya tsaf Ridwan Abbas gare ka.
Za a so mu jefa ƙuri'ar a daidai karfe 7 na safe a ƙare da karfe 5 na yamma a dukkan tashoshin zaɓe faɗin ƙasar. Jami'an hukumar zaɓe sun ce duk wanda ya cancanci jefa ƙuri'a da ke cikin layi har lokacin da wa'adin jefa ƙuri'a ya cika za a bar ya jefa ƙuri'ar, amma ba za a yadda wasu su shiga layin ba in wa'adin ya cika. Manyan mutane da na ƙasarsu da sauran mutane masu buƙata za su samu kulawa na musamman daga jami'an zaɓe. Dalilin zaɓen gundumomin shi ne a zaɓe sabbin mambobi zuwa majalisar gundumomin da unit committee cikin mazaɓe. A tashar zaɓe mai yin zaɓe na da hakkin tabbatar da duk takardar zaɓe na da halattaccen tambarin hukumar zaɓen. Za a yi amfani da na'urar tantancewa na biometric don tantance mutane masu rajistar zaɓe a tashar zaɓen. Jami'an hukumar zaɓe sun ce laifi ne mutum ya jefa ƙuri'a fiye da sau ɗaya, ko ya umarci wani ya jefa ƙuri'ar ta wata hanya, ko kuma ya hana mai jefa ƙuri'a damar sauke nauyi da ke wuyarsa na jefa ƙuri'ar. A ƙarshen ranar jami'in zaɓe a gaban ejentoti zai kiɗaya ya kuma bayyana da sakamakon zaɓen da an gama jefa ƙuri'ar. Hukumar zaɓe ta ce ta shirya tsantsanfuwar zaɓen ranar Talata 17 ga watan Disamba. Daraktan bayar da horo a hukumar na zaɓen Mark Boyd ya ce duk jami'ai na zaɓe sun kimsa don ganin nasarar
zaɓen.
Wasu tashoshi suna a cikin haraba ɗaya ne. Don shi in kuna da makaranta misali da ke da tashar zaɓe da ke da masu jefa ƙuri'a 1,400 sai aka kasa shi biyu 700-700, tashoshin biyu za su kasance a kan haraba ɗaya. In ka kai wurin da katin zaɓenka, jami'in zaɓen zai duba katin kuma zai iya gaya maka wanne a ciki za ka tafi ka jefa ƙuri'a. Domin a tashar akwai duk sunayen masu rajistar jefa ƙuri'ar tashar. Don haka da ya duba katin zai iya ce maka a A ko a B za ka jefa ƙuri'a nan tashar guda guda. Mr. Boyd ya ci gaba da cewa muna da tebura guda hudu, kowanne su na da jami'i ɗaya da ke kula da shi. Shi jami'in zaɓe da ke kula da tashar ba shi da tebura, shi ke kula da baki ɗayan tashar. In mazaɓe ya zo shi ne wanda zai fara tuntuɓa. Yadda jama'a da yawa ba sa fitowa zaɓen ƙananan majalisun nan ya zama abin damuwa ainin ga waɗanda suka yi ruwa sun kai tsaki a zancen zaɓen ƙananan hukumomi, saboda a tarihi jama'a ba su cika fitowa ba. Jefa ƙuri'a ya yi ƙasa da kimanin kashi 41 zuwa kashi 45 kamar yadda hukumar zaɓe ta ce. Masana harkokin zaɓen cikin gida sun yi imani yanke shawara dai ya kamata a somo shi daga ƙasa. Abinda kenan ya sa wadda za ka zaɓa zuwa ƙaramin majalisa ko unit committee yake da muhimmanci ga cigaban baki ɗayan demokuraɗiyyarmu. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan. To karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ko kuwa agogon Washington da kewaye karfe 10:19 lokaci yayi da zamu za ku ɗage gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da yammacin wannan Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro, a cikin shirin namu na yau za ku ji ci gaban rahoton da wakilin muryar Amurka Redwan Abbas ya hada muna daga kasar Ghana akan irin gata da ake baiwa ilimi a kasar.
Hajiya Amina Abubakar malamar makaranta ce ta yi min bayani dalla-dalla akan tsarin ilimi da gwamnati ta gabatar.
About free education, promise ne da yake gwamnatin da muke kai ga ya promise kamar in Allah ya sa aka yi aka vote mishi ya zo power ya bada opportunity kowani yaro a cikin Ghana ya iya samu education free without a peso da zai biya wai ya biya ma government for school fees. Saboda wannan duk al'umma gaba da ya ka taru aka vote mishi shi Allah ya sa ya samu nasara da kuma ya samu nasara jiki kun Allah da Allah ya tanye shi she go ahead ya implement free education from basic education to the secondary level, that is senior high secondary school. Even though dama before ya zo nan muna da free compulsory universal education da yake from primary from KG to JHS is free ba a biya, amma shi ya zo ya introduce ne secondary school da yake after an kare JHS na which is lower level na ba kowa ke samu ya je gaba ba, wani na nan gida ba kyau challenges na dewa, shi yasa saboda ya promise haka nan shi iyaye aka go ahead aka vote mishi ya samu nasara kuma ciki kun Allah da ya samu ya implement shekara biyu kenan muna cikin wannan free education. Ya zo ya help kwarai domin iyaye da yawa sun ji sauki wanda bai expect ma yaye kai yaron shi yaye karasa school ya je gaba ba saboda abinda gwamnati ya kokarta ya iya ya stand kan feet shi ya ce tunda dai ya ce yaye yi ya go ahead ya implement shi sa iyaye da kansu sun ji dadi ba school fees kawai ne ba su biya ba, ana ba su uniforms, ana kuma ba su books, ana kuma ba su wurin kwana da yake ba a biyan kudin daki kenan which is at the secondary level, books duka ana ba su. And apart from wannan kuma akwai challenges yanzu positive one nan kenan kowa ya samu ya je school at the end of the day wani na na akwai ilimin ba wai ba shi bane amma da yake ba abin da za a tura shi ya je gaba ya iya ya continue education shi kaga me shi ya saura baya, amma tun da aka introduce wannan wangan nan wanda suka zauna ma wani shekaru ba su iya sun te school ba su duka yanzu sun himmantu kowa ya je kuma government ya yi kokari domin ya bada chance ko ka kare school shekara biyu wancan da yake saboda babu ba kai ya kate ba akwai hanyar da ake bi ka samu kai ma school selection ka iya a posting ka akai ka wani school naka ne kawai iyayen ka su maka abin da su tattara ka da kai da kayan ka kawai ka tayi kuma ana ba su abinci wadanda ke boarding nan ana ba su abinci wadanda suke gida kuma suke zuwa kullum wadanda aka fara first free education nan da su kuma ana taimaka musu ana ba su, amma ko yaya ne akwai challenges wani wuri na nan challenges nan ne classroom nan ajin inda ake zama ake koyan abin nan karancin classes shi yasa she government ya introduce wani abu da ke team shi double track nan yanda za a yi kowa ya samu education nan gini in wadanga suka zo first muna da track 1 and track 2 first track nan su suka te aka yi aka suka koyi abu wata uku she su break in suka zo gida futu she second batch nan kuma su kuma su te saboda ba enough classrooms wani wuri kuma na nan ba classroom nan kade bane challenges wadan su kuma na nan hatta books ma suna samun challenges domin ba kowa ke iya samu book nan from the beginning ba even though daga baya ana ya zo a make sure kuma kowa yayi mi kowa ya samu amma right from day one nan shi ake find difficulties.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a kasar Ghana, Ridwanullah Abbas, da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku. Sai wadda ta jagoranci shirin, Julie Lazarus Gresham. Nini naku? Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
Amaza da mata don mazamikewa.
To gaida Harande, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Sakon mu na farko ya fito daga goni manajan bullo da masak da kaka Alhaji Bukar Gursuma da masak suka ce baki daya salam VA Hausa. A yau mun shigo wannan filin ne don mu mika sakon ta'aziyar mu zuwa ga daukacin al'ummar jamhuriyar Niger. A bisa rasa sojoji da dama da suka yi sanadiyar yan ta'adda a yammacin kasar. Muna addu'ar Allah ya sa kwanciya hucece a gare su. Mu kuma idan ta mu karshen ta zo, Allah ya sa mu cika da imani. Amin summa amin. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Hanin na AIG Sani Gule Kampala da Malam Madori Jigawa da Excellency Abubakar Salisu a tarayyar Najeriya suka ce baki daya fatan alkhairi ga ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Da Allah a yau ma muna so ku ba mu dama domin mu yi tsokaci akan wa'adin da kungiyar kwadagon kasar mu Najeriya ta NLC tabbawa gwamnonin jihohi akan batun mafi karancin albashi wanda har kawo yanzu wasu daga cikin gwamnatocin suke wasan buya da wannan yarjejeniya wajen ƙara matsa bakin aljuhu. To hakika daukar wannan mataki a gare su ya mana daidai, saboda haka muke fatan irin daukar wannan matakai za su fara biyowa taken shugaba Muhammadu Buhari na gani yadda yake cin karansa ba babbaka a salon irin na kamin liddansa. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Usman Shitu Mahuta ya ce sauke sauke da nade da wasu sarakuna ke yi a jihar Kano tamkar wani riga malam masallaci ne gani yadda cewa batun har yanzu yana a gaban kotu. Da fatan za a yi taka tsantsan don kaucewa abinda kaje ka dawo. Mun gode VA Hausa. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Baba Haruna Bajoga ya ce assalamu alaikum VA Hausa, yace muna muku fatan alheri a bisa yadda a kullun kuke haskakawa al'umma. Sai kuma sakon mu na karshe ya fito daga Option Tawagar ɗan ƙasar Niger mazaunan ƙasar Amurka mai suna Kunusa Conseil de Nigerien aux États-Unis na mika sakon ta'aziyya ga dakarun sojojin ƙasar da kuma iyalansu. Allah ya ji kansu da rahama. Allah ya kawo wa ƙasar Niger da Afirka baki daya zaman lafiya. Amin summa amin.
To mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya an manfa a takaice.
Ta kaice yayin da ake sa ran cewa a cikin wannan makon ne majalisar wakilan Amurka za ta tsige shugaba Donald Trump, wani kusa a jam'iyyar Democrats kuma dan majalisar dattawan kasar ya buƙaci ƴan kwamitin binciken yiwuwar tsige shugaban da su saurari bahasin wasu kusoshin gwamnati hudu. Hukumomin sojin Amurka a yau Litini sun sanar da muryar Amurka cewa ba su samu wani umarni da ya nemi a rage dakarun kasar da ke Afghanistan ba. Kana har yanzu 100% alƙawarin haɗin gwiwar da ke tsakaninsu da hukumomin Afghanistan na tabbatar da tsaro na nan daren da kam. Ko da yake hukumomin Afghanistan sun tabbatar wa muryar Amurka cewa Amurka na shirin janye dubban dakarunta daga ƙasar, kuma sun dage kan cewa wannan mataki da za a ɗauka sakamakon yarjejeniyar da ɓangarorin biyu suka kulla ne. A yau Litini ne hukumomin Sin suka buƙaci Amurka da ta gyara kuskuren da ta yi na korar wasu jami'anta daga ƙasar. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Sin Geng Shuang ya ce zargin da Amurka ta yi wa jami'an ya saba da gaskiyar abin da ya faru. Yana mai cewa akwai buƙatar da ke akwai na ganin Amurka ta kare haƙoƙin jami'an diplomasiya. A jiya Lahadi a Delhi, babban birnin India, wata zanga-zangar nuna ƙin jinin wani ƙudurin dokar zama ɗan ƙasa da ta koma ta tashin hankali bayan da 'yan sanda suka kutsa harabar wata jami'a kuma suka baɗe ɗalibai da ke zanga-zanga da barkonin tsohuwa.
To mun sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma ita Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya, da Julie Lewis Gresham wacce ta haɗa mana sautin, da kuma injiniya mu na wannan lokacin wato Dan Craftman. Ni Ibrahim Kalma Sigar bake cewa sai kuma can da dare lokacin da za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan batun kasancewar sojojin ƙasashen yamma a sassan nahiyar Afirka. Wassalam.